السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bafarko ina nuna gaskiya na musamman zuwa ga shugun numatunmu wanda muka zo musamman saboda gayyatarsa, kamar yadda nake nuna gaskiya zuwa ga sauran ƴan uwa musulmi maza da mata waɗanda suka zo daga ƙauyuka, karkara, wurare daban-daban, kamar yadda muke nuna gaskiya zuwa ga iyayenmu da dukkan malamanmu da waɗanda suka shirya wannan zama gaba ɗaya. Allah ya saka muku da alkhairi. Kuma ina muku sallama, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A yau halka ta 11 ko ta 12 wanda za mu ci gaba da tarihin manzo sallallahu alaihi wasallama cikin wannan gari tasiri a mai local government, wanda insha Allah subhanahu ta'ala za mu ci gaba da fatan za a tsaya a saurara shi wanda kuma za a bada wannan tarihi a kansa ai koyi da shi. Manzo sallallahu alaihi wa sallama ya fita daga gidansa, ya fita a gidansa tare da abokinsa Abu Bakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu ranar 27 da watan Safar a shekara ta 14 bayan annabta, wanda kuma ya zo daidai da ranar 16 ko kuma ranar 13 ga watan Septemba miladiya 622. A wannan rana manzo sallallahu alaihi wasallama ya abokanci abokinsa Abu Bakar Siddiq suka fuskanci cikin kogo wanda yake kududa Makka. Tsakaninsa da Makka ya kai mil 5. A yayin da suka shiga cikin wannan kogo suka zauna kwana 3. Bayan sun zauna kwana uku a nan ne suka fita, wato ɗaya ga watan Rabiul Awwal wanda ya zo daidai da 16 ga watan Septemba, wato miladiya 622. A daidai lokacin ne shi kuma wanda suka bashi ladan ya isa da su har Madina, wato Abdullahi bin Urayka sun yi da shi cewa zai dawo bayan kwana 3. Suna fita kuma ga shi kuwa ya zo. A lokacin da kuma ya zo sai suka kama ainihin tafiya. Gabannin mu ci gaba da wannan waje da muka tsaya, muna so mu yi wa mutane bayani cewa yaya halin mushrikan Makka suke a lokacin da suka nemi manzo a gidansu suka rasa shi, suka nemi Abu Bakar a gidansu suka rasa shi, wanda suka tsare Sayyidina Ali a ƙarshe suka ga tsare shi da zai musu amfani da suka sauke shi. Wanda mataki suka ɗauka, matakin da suka ɗauka shi ne suka tura samari da Bardayamma da Kudu da Arewa da dawakai suna bin sawu domin su nemi inda shi manzo da abokinsa Abu Bakar suke. Har suka sanya raƙuma 100 ga dukkan mutumin da ya kama tuduka ko kuma ɗaya daga cikinsu da ransa ko kuma ba shi da rai ya kawo shi. A wannan lokaci
منذ عليه الصلاة والسلام بشيد سعادت أبو بكر دان كده أجاني بنجلن بكتن كده أجاني أسر من وقن جاست في مدينة مدينة كمينة آلي ودى مكة تسكت الكدو دين تنين بجي آلي وا إني الكدو تباين بزعي كجانو إن بيتكو ومن جاست جاست من آلي ونين سبدا ولين بجي تهدين ينا آلي وشيكما سي الكدو hakanan wadanda aka tura su suka kudu suka je har suka da ainihin wannan kogo wato garu saur kogon saur inda shi sayyidina Abu Bakar da manzo alaihi salatu wassalam suke ciki tsawon kwana uku da suka je kusa da wannan kogo sai manzo sallallahu alaihi wasallama yana ciki Abu Bakar yake masa ya Rasulullah ga sunan fasinjo ga ɗaya daga cikin su mai tafa a hadirin ra'asahu lar'ana ya Rasulullah yace ga wani ku zai sunkuyar da kansa zai gani ya ma'aikin Allah sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa sayyidina Abu Bakar wata kalima mashhura yake cewa ma zannuka bismaini ما ظنك باثنين الله ثالثهما يجي من زيته يكس زمان كان زمان شيء ابو بكر يكي متى ان يجد ابي وندا يوضا دا يؤمن الله سبحانه وتعالى كان زمان من يأتي زيت عن يتلي ولا نفل شيء كان سبحين ابو بكر في ديني سنكما الله من اكم في ولا تعرفه ميزين سعنيته ba abin da zai samu ku abin da kuma yasa ku wadanda suka zo neman neman su ba su gano cewa sun shiga cikin wannan kogo ba a wata riwaya kamar nan da wasu malaman kira suke ambata gizo gizo ya zo ya yi gida a kofar ainihin wannan kogo sannan kuma hasbiya ta zo ta yi kwai a lokacin da mutum ya zo bakin wannan kogo na dama ya ga gidan gizo-gizo sannan kuma daidai kofar shigan wannan kogo hasbiya ta zo ta yi kwai a wannan lokaci zai tsammani cewa zai zaci cewa babu wanda ya shiga cikin wannan kogo kenan da daddan kogo ne wanda an daɗe ba wanda ya shiga sakamakon haka ba su ma mayar da hankali a kan za su yi bincike ba wannan shi ne abin da ya kasance a dangane da su mushrikan Makka kwana uku kuwa yana cika sai manzo alaihi salatu wassalam shi da abokinsa Abu Bakar Siddiq wanda suka kasance kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana yake cewa illa tansuruhu لقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إثما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تهزن إلا الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم Allah subhanahu wa ta'ala duba da kisan manzo sallallahu alaihi wasallama da sahabi ka Abu Bakar a lokacin da suke cikin wannan kogo yake cewa illa tansuru faqad nasarallah in kun ci taimakon manzo sallallahu alaihi wasallama ko mutanen Makka to Allah ya taimake shi idh akhrajahu alladhina kafaru a lokacin da waɗanda suka kafirce mushrikan Makka suka kore shi daga Makka din kani ya kulemi ya abokan shi wani suka zamin tofe biyu wanda shi ne Abu Bakar Siddiq in su ma su gari su biyun nan ya ta shi manzo da Abu Bakar a lokacin da suke cikin kogo su ya kuli lisani biyu a lokacin da shi manzo alaihi salatu wassalam yake gaya wa abokinsa Abu Bakar Siddiq la tahzan inna Allah ma'ana ma'ana bayan Abu Bakar ya ce in da wani su yayi kasa ya sun kuyar da kanka ba zai gani sai manzo ya ce la ta hazan inna Allah ma'ana kada ka ji in kike Allah yana tare da mu kamar da ya gabata a baji yace masa ma zannuka bismillahi Allah salatu wa salam me kake zaton wasu mutane guda biyu Allah ne na ukun su sannan waɗannan mutane guda biyu ne abu zai same su. Allah ya ce fa anzalallahu sakinatahu alayhi, sai Allah ya saukar da nutsuwarsa ga Abu Bakar Sadiq. Fa anzalallahu sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha, Allah kuma ya ayyada shi da wasu rundunoni mala'iku waɗanda ba kwa ganin su. Allah ya ce wa ja'ala kalimatan ladina kafaru sufla, kalimar waɗanda suka kafirce Allah subhanahu wa ta'ala ya danne wannan kalima ya kaskantar da ita. Wa kalimatun lahi wal ilya, Allah ya ɗaukaka kalimar Allah subhanahu wa ta'ala ya tsirar da manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabisa Abu Bakar Sadiq. A lokacin da kai suka fita daga cikin wannan kogo, sai ga wanda suka yi lada da shi zai nuna musu hanyar Madina. Ibn Urayka ya zo da dabbobi guda biyu wanda Sayyidina Abu Bakar ya tanada domin su yi tafiya tare da manzo sallallahu alaihi wasallam. Sai Ibn Urayka ya zo bayan kwana uku suka haɗu, sai Sayyidina Abu Bakar ya ce to ya Rasulullah, ga waɗannan rasuma guda biyu na tanada mana saboda wannan tafiya. Sai Sayyidina Abu Bakar, sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce da Sayyidina Abu Bakar ya ce to nawa ne nawa kafiya? Sai Sayyidina Abu Bakar ya ce misali na tanada musamman ni da kai da yake wannan tafiya. Sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ka tabi kudin da kafiya domin in mayar maka in muka je Madina. Shi ne malamin suka ce a nan manzo sallallahu alaihi wasallam yana so ya kasance yana da lada biyu. Ya yi aikin Allah da gangan jikinsa, sannan kuma ya yi amfani da kuɗinsa, ya samu ladan ayyuwa Allah aiki da gangan jikinsa, sannan kuma ya samu ladan kashe wannan kuɗi a kan yiwa Allah subhanahu wa ta'ala ko addininsa aiki. Amma lokacin da Abu Bakar ya ba shi wannan abin hawa kyauta ya tafi, da wannan lokaci yana da lada kashi dubu. Amma lokacin da yake zai biya Abu Bakar kuɗin wannan dabba da ya siya, to yana da ladan wannan kuɗi da ya biya, sannan kuma yana da ladan wannan tafiya ɗin. Shi yasa ya ce ka bari muka je Madina, zan biya ka kuɗin wannan dabba ɗin da ka siya. Sai suka hau kan dabbobin su ainihin suka kama hanya zuwa ga Madina. A lokacin da suka bar gharu sayar, wato kogon sayar, kamar da muka bayyana wannan kogo yana kudu da Makka, sai suka yi kuma gabas. Madina kuma yana arewa ne da Makka, sai suka yi gabas. Da suka yi gabas suka yi tafiya mai nisa, sannan suka yi arewa. Da suka yi arewa suna tafiya hanyar da ba a saba jin wannan hanya zuwa ga Madina ba. Sai da suka je can nesa sosai, sannan suka kewaye suka fadawa ainihin hanya na zuwa Madina wanda mutane suka saba. An gane ai. Daga wannan lokaci manzo sallallahu alaihi wasallam akwai wasu abubuwa guda bakwai waɗanda ya faru a tsakanin tafiyarsa zuwa ga Madina, shi ne kowanne daga ciki za mu bayyana. Abu na farko, manzo sallallahu alaihi wasallam suna cikin tafiya sai suka ga wani katon dutse. Wannan dutsen nan sai suka zo suka sauka a ƙarƙashin wannan dutse. Wannan dutse yana musu yinuwa alaihi salatu wassalam. Sai wani mutum ya taho yana kiwon dabbobinsa, sai Sayyidina Abu Bakar ya kira shi ya ce a cikin dabbobin nan nasa akwai wani dabba da za ka iya siyar mana ya tace nononsa. Sai wannan mutum ya ba da ainihin dabban ta kyauta, Sayyidina Abu Bakar ya tace nonon wannan dabba. Manzo alaihi salatu wassalam ya kwanta ya zabi yana bacci ya ci tashinsa. Sai can a daidai lokacin da Sayyidina Abu Bakar yake ƙoƙarin manzo sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da baccinsa, sai kuma manzo sallallahu alaihi wasallama din ya farka, domin baya so ya sha wannan nono gabanin manzo sallallahu alaihi wasallama ya sha. Sai manzo da ya tashi, sai Sayyidina Abu Bakar ya ce to ga nono nan wuta ne ga shi ka sha manzo sallallahu alaihi wasallama ya sha wannan nonon kuma shi ke na Abu Bakar ya sha ainihin wannan nonon daga nan kuma kin tashi a karkashin wannan dutse kina kin fara tafiya kenan ko kika ga kunra yana tashi daga bayan ku kada ku manta an sa raƙuma dari duk wanda ya kamo ku ko dare ko ba dare za a ba shi wannan raƙuma din dare lokacin da suka kama hanyar zuwa ainihin Madina ashe wani ne da ake kiran sa Suraka Suraka bin Malik wannan Suraka bin Malik suna zaune a gabas su wato wajen hirar su cikin sayan sayarwa yin yanzu ya ce na dafa wasu mutane guda uku suna tafiya guda uku suna tafiya ina tsammani Muhammad ne da ayarinsa guda hudun nan ɗaya Abu Bakar ne radiyallahu ta'ala anhu ɗaya manzo sallallahu alaihi wasallama ɗaya kuma Ibn Urayta wanda yake nuna musu hanyar zuwa Madina ɗaya kuma Amir bin Zuhaira wanda yake musu hijira wanda yake na buƙatar agaji da taimako yake yi musu sirri kenan Suraka da yake ba da wannan kisa da kanta yake cewa sai na tabbatar da cewa lallai su ne amma sai na ciwo da wannan mutumin da ya kawo labarin nake kai ba su ba ne ai yanzu yanzun nan wasu mutane suka fita raƙuratun su ya bata sun je suna noma sun ka gani ba wai Muhammad ba ne da mutanensa ainihin sun ka gani ya faɗi haka ne saboda ya hana sauran mutane su ji bayansu daga bayan su kuma in maganin ya nafa ya je ya ɗau dokinsa ya bi bayansu ya kamo su domin ya samu waɗannan raƙuma ɗin da yau kaga kenan ya yi dabara ne ya hana mutane su bi bayansu sannan kuma a baya shi kuma ya shiga cikin gidansa ya ɗauko mashinsa ya ɗauko takobinsa aka shirya masa dokinsa ya kama hanya bayan ya ga mutane gaba kiro sun manta da maganin kuma maganin ya wuce domin dama ya ce ba su ba ne domin kada wani ya tashi ya riga shi bin bayan su domin kowa yana sani da cewa duk wanda ya kamo su za a ba shi raƙuma ɗari daga nan Suraka ya ce na lade daga cikin mutanen na fita domin kar ku gane na zo na shirya dokina na ɗau mashina na ɗau takobina na kuya na bi bayan su saboda na san su ne domin in kamo su in samu raƙuman nan guda ɗari waɗanda aka ce duk wanda ya kamo su ko dare ko ba dare za a ba shi waɗannan raƙuma ɗari ɗin amma ga ɗanyen na bi bayan su bayan na fita gari sai na fito da al'azlal ɗina na buga al'azlal wani abu ne da suke yin sa lokacin jahiliya sun suna so su yi wani abu kusan abin da ake kiran sa zube idan ka rubuta sunayen abubuwa kamar guda uku ko huɗu sai ka zubar da su in ka zubar da su sai ka ɗaiɗaya daga ciki abin da ka ɗauka ka duba ka gani to shi ne za ka aikata sai ya zo ya yi zube domin ya san ya bi baɗi ya bi bayan su zai samu nasarar kamo su ko kuma bai samu nasarar kamo su ba da ya zuba ya ce sai na ɗauki cewa abin da na ɗauka shi ne ba ka isa ka cutar da su ba yake sai na saɓawa wannan zubin da na yi alhali da su larabawa duk abin da wannan azlal ɗin ya tabbatar musu yin ta suke kai tsaye ba sa shakka in ya umarce su da kuni za su aikata in ya umarce su ku bari za su bari amma su da ya ga cewa ya ɗauki cewa ba zai sa samu nasarar kama waɗannan mutane ba wato manzo da Abu Bakar da waɗanda suke faru ba sai ya ki yarda ya ci gaba da ainihin tafiya ya ci gaba da ainihin tafiya sai ya tsaya kuma ya kama zubarwa ya ɗauki ya ɗauka cewa ya ɗau abin da yake ciki a cewa ba za ka iya cutar da su ba za ka iya kama su ba har sai uku yana zubarwa yana ɗauka jidansa yana nuna masa cewa bai isa ya cutar da su ba amma ya tsiyarta ya ci gaba da tafiya sai da ya zo kusa da su yana kallon su shikenan sai dokinsa kafin do sita na gaba sai ya nufi a kasa ya kasa cibiyar kuma sannan kuma zaikin sai ya cinnar da shi ya jefar da shi a gefe ya ce sai na ja dokin nawa da ƙarfi ƙafafuwansa min ya fita a cikin kasa sai na ƙara hawa na ƙara tafiya bai ɗauki lokaci ba kuma ƙafafuwan dokin nawa ƙasa ya nutsar da shi ƙasa ya kama ƙafafuwa na fadi har sau uku da na ga cewa ina faduwa sai na kirawo ku da amana ma'ana na ce ku tsaya na san ba zan iya yi muku komai ba ku dakata mu yi amana da ku mu yi yarjejeniya da ku za ku bar ni in koma maka lafiya kalau ni kuma ba zan tona asirin ku in ce na gan ku ba yana kadan haka dokin kadan kafansa ya fita daga cikin kasa ya kara saƙon manzo sallallahu alaihi wasallam ga Abubakar shikenan manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da Amir bin Suhaira ya ce rubuta masa takardar amana Amir bin Burqiya da Amir bin Suhaira sai ya rubuta rubuta cewa wannan amanan manzo sallallahu alaihi wasallam zuwa ga Siraka an yi yarjejeniya da su ba zai bada labarin mu ba in ya koma makka sannan kuma za mu ɗauki ya koma makka lafiyar ƙwaƙwalau an gane yau saboda daga cikin abubuwan da suka tsoratar da ainihin turata bayan kawun dokinsa ya nufi a ƙarƙashin ƙasa kuma ya ga wani abu da ke kirin kaman da kaman gashi mare yana iyo kansa da dokinsa kamar yanzu ya rufe shi gaba shi daya shi ne ya kira su ya ce ku dakata ba zan muku komai ba domin tsoron da ya kama su na ganin wannan abu kamar gashi mare daga nan Siraka bai sami nasarar ainihin yin komai ga Abubakar da manzo sallallahu alaihi wasallam ba ya koma makka shi dai bai kama su balle a bashi raƙuma ɗari ba sannan kuma bai isa ya ce to ga shi ya gan su ba shikenan da ya kinsa makka sai suka ce ma baluka ya Siraka me yake faruwa ne Siraka sai Siraka ya ce ku titin na hasuna ya ce duk wannan hanya ɓangaren nan gabaki ɗaya ya ce na isar muku da shi ma'ana na je na duba gabaki ɗaya babu su gaba ɗayansu yake yayi duba yayi bincike ya bi wannan hanya da tsawon da suka mata ya gama zo da Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ba ma'ana ya cika alƙawarin da suka yi da manzo sallallahu alaihi wasallama kamar yadda zai zo a nan gaba Siraka bayan fatu Makka ne ya zo ya miƙa wannan takarda da manzo ya sa aka rubuta masa manzo sallallahu alaihi wasallama ya kalli takardar ya karanta ya gane lokacin hijira ne wanda abu ya kasance ya ce kai ne Siraka ko ce eh ni ne Siraka ka musulunta ko baka musulunta ba ko ce yanzu ne na zuwa Rasulullah kan musulunta anan Siraka ya karbi addinin musulunci bayan fatu Makka kamar da Quran zai zo bayan ainihin sun rabu da rikicin ainihin Siraka zuwan Siraka ainihin zuwa Makka shi ne ya dakatar da neman da ake wa manzo sallallahu alaihi wasallam da Abubakar domin shi ya ce ya duba cewa nan gaba ki daya yayi nisa da gan ba wurin da kuke da niyyar bin wannan titin kuma sai suka hakura to manzo alaihi salatu wassalam yana cikin ainihin wannan tafiya sannan kuma ya biyo ta khaima ta ummu ma'bad khaima ta wata mata da ake kiran dan ake kiran ta ummu ma'bad abin da ake nufi da khaima rinta daraba sun kasance tsakiyan daji shigan riga kamar a nan suka iya yin rumfuna su zauna da dabbobin su suna kiwo to sai manzo sallallahu alaihi wasallama zai wuce ta rumfan wannan mata ummu ma'bad sai ya tsaya sai Abubakar ya same ta ce mu baki ne za mu wuce Madina ko za mu samu nono mu dan sha shi ne ummu ma'bad ta ce ai halin da muke ciki a yanzu babu ruwa ga fari dokokin mu gaba kido ba a samun nono a tattare da su kajin kuma irin halin da suke ci ta ce ba dai haka ba mun sana'ar mu ne muna zaune a nan ne duk wanda bako zai wuce za mu ba shi nono ya sha za mu ba shi ruwa za mu mata hidima babu ne a yanzu a wajen mu sai ummu ma'abatar da haka suka yi komon ji sallallahu alaihi wasallam ya ga wata akuya kanjamanya yumma ma yumma yana so ma ya hana ka wannan akuya sai ya ce da ummu ma da ba za ki ba mu izini mu tatsi mu tatsi nono jikin wannan akuya ba sai ummu ma ba ta ce in kuna ganin za ku samu nono a cikin ta bismillah ku tatsa daga nan manzo sallallahu alaihi wasallam je yace bismillah ya taba nonon wannan akuya ya fara tatsa ya fara tatsa sai da wannan nono ya cika daro masu manzo sallallahu alaihi wasallam ya sha shi ma Abubakar ya sha ya koshi wanda kuma ko bai ba ta sha na wannan daro din ba ko kwalliya sai sauran da ya rage suka je suka mika wa ummu baba sai ta tsaya tana mamaki sai manzo ya ce da ummu baba in kina da wani katon kwalliya ma ko wani kwano tsinki ki kawo a kara cika miki da nono ummu baba tana kallon abin mamaki ta ɗauko kwalliyanta kato ta kawo manzo ya je karkashin wannan akuya kanjamanniya ya tafi ta yi nonanta sannan ya kara cika wannan kwalliya din Abubakar ya ɗauka ya kai wa ainihi ummu ma'abat daga nan ummu ma'abat sai ta zo ta yi magana ga manzo sallallahu alaihi wasallam ta ce ko kai ne wanda muke samun labarin sa ya bayyana a makka yana cewa shi ne annabin wannan al'umma ko kai ne shi sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce eh ni ne ya kira ta zuwa ga addini da kuma shi don ta ce ummu ma'abat ta musulunta saboda ta ga mu'jiza daga cikin mu'jizojin manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin gidansa domin akuya kanjamanniya da yunwa ya za a samu nono a cikin ta nonon ma da aka samu kowa ya sha ya koci sai da aka nemo wani kwalliya aka kara fita shi da shi shi a wannan lokaci mijinta Abu Ma'abat bayan su manzo sallallahu alaihi wasallam sun fice sun mijinta ya zo da mijinta ya zo sai ya tambayi ya kafin su abi da ita sai ya ga katon kwalliya da nono a cikin ta yake mama sai kawo nono yanzu da ake cikin yunwa ake cikin karancin abinci ba shi yawa ba kuma a aina ka samu wannan nono yake mama ya yi sawun sa sai ga sana a bayan gida Mishi ce wanke aina ku a suka samu nono. Sai ta ce ai wani ne wani mutum mai shida ya fi mutane guda uku ba su ibin urushida da Abubakar da Amir bin Zuhaira. Suka je suka rushe mutane da abin mamaki. Gashi 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 ta kwaso labarin ta tashi ita zai a mijinta. Sai ta yi sai ya ce mata za su yi siffanta mini shi kudin mu ma'abar ta fara kuskanta kuskokin nan da sallallahu alaihi wasallama mutum ne shi ba gogo ba ne sannan kuma ba ka gogo ba ne mutum ne mai kyakkyawan fuska mutum ne mai mishiriya mutum ne wanda idanunsa fararen fari fasu bakakin kuma da tsirin ne mutum ne jansinsa har ya sauka kafaɗinsa mutum ne kyakkyawa ga irin tafiyarsa ga kama zalla zalla tana kusanta kusurin manzo sallallahu alaihi wasallama ga mijinta har mijinta ya ce kai ku za ka tafi na bi bayan waɗannan mutane na tuna same su ni ma na karbi addinin nan nata a bakin sa daga nan mijinta ya ɗan shokin wannan kusurin da ummu ma'abar ta karanta mata na sifofin manzo sallallahu alaihi wasallama da kalmomi masu fasaha kalmomi kuma masu tsada nan take mijinta ya tsaye jirgin sa ya yi tamala ya ɗauki kuɗinsa ya fara fitowa ya bi bayan manzo sallallahu alaihi wasallam domin ya je ya sami shi ya karɓi addinin musulunci a gunsa. Daga nan kuma shi Abu Ma'bad ya je ya tarar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya karɓi addinin musulunci tukunnan ya dawo wajen matarsa ko kuma ƙauyensu ko kuma rigarsu wato ta Ummu Ma'bad. Wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka zo suka kasance a kan titi. Bayan kuma manzo sallallahu alaihi wasallam sun rabu da ainihin Ummu Ma'bad. Sannan kuma mijinta ya karɓi addinin musulunci, ita ma ta karɓi addinin musulunci, a can gaba sai suka haɗu da Az-Zubair. Az-Zubair radiyallahu ta'ala anhu wanda tuntuni dama a Makka ya musulunta. Ya tafi kasuwanci ne zuwa Sham. Ya siyo wasu kayayyaki yana dawowa Makka sai suka haɗu da shi manzo sallallahu alaihi wasallam a Abu Bakar. Sai ya ce me yake faruwa ni yaya labari? Sai ya ce ai mutanen Makka musulmai sun kawo ainihin Madina. Sai nuni muka rage mu kuma yanzu muke kaura. Sai kuma wasu mutane kaɗan waɗanda wasu ƴan uwansu suka ɗaure su suka hana su kaura zuwa Madina. Da kuma da wannan hali da Zubair ya ga na manzo sallallahu alaihi wasallam da Abu Bakar daga cikin kayayyakin da ya ciyo daga Sham ya zaɓi wasu riguna farare masu kyau sai ya ce ya saka wa Abu Bakar sai yanku ne ya saka wa manzo sallallahu alaihi wasallam. Shi ya shige Makka domin zai dawo da kayan kasuwancinsa zuwa ainihin Makka sai kuma suka tsara su ainihin Madina. Bayan sun rabu da ainihin Az-Zubair radiyallahu ta'ala anhu suka haɗu da wani mutum kuma a kan hanya sunansa Darida bin Hasib al-Aslami sunan wannan mutumin wato ta tabi ne yake ta kasancewa da manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabinsa a kan hanyar su na zuwa Madina. Da suka haɗu da wannan mutum Darida bin Hasib al-Aslami shi kuma yana ɗauke da gida-gida daban-daban har 80. Ina ka ce gida 80 ba a ce mutum 80 ba. Saboda gida ɗaya akan iya kawo mutum 10 ko 20. Wani ayari ne masu yawa yana wani tafiya tare da su. Yanda aka kwatanta su da gida 80. Kamar yana ɗaya daga cikin kwatancen Larabawa. Wato rani ya yi gulagoro da gida biyu ko gida uku ko gida goma da makamashin wannan. Da wannan ayari gida 80 ne sai suke kare da manzo sallallahu alaihi wasallam suka haɗu. Ya kace gida 80 ta yi wasu kuma mutane sun kai nawa. In mutum dadde ne ma ko wani gida mutum 80 ne. Balle kuma ko wani gida kowa da matarsa da ƴaƴansa. Saboda haka gida 80 mutane ne masu yawan gaske. Suka haɗu da manzo sallallahu alaihi wasallam suka ga abubuwan mamaki a tattare da su suka ce ko kai ne wanda yake jin labarinsa. Wasu mutanen Madina sun je Makka sun karɓi sabon addini a gunsa ko kai ne? Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce eh ni ne. Ya kira su zuwa ga addinin musulunci gidajen ne 80 kafa su ɗayansu suka karɓi addinin musulunci alaihi salatu wassalam. Bayan kuma ya wuce daga nan ne sai suka je suka haɗu da Aus bin Hajir a kan hanya. Aus bin Hajir makiyayi ne yana kiwon raƙuma. Da suka haɗu da manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma ya ga wasu abubuwa sai ya dakatar da su yake fiye da mutane ina za ku ne. Shikenan sai suka ce za mu ƙara sa Madina. Yace ai mutane da dama suna biyowa ta nan suna ta komawa Madina. Me yake faruwa ne a Madina din nan? Me yake faruwa a Madina nan? Sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ai Allah ne ya aikowa Larabawan Makka manzo daga cikin su wanda yake kira su zuwa ga bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai. Yake kiran su zuwa ga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yake kiran su zuwa ga darin zinace-zinace, darin yin sata, dan shan giya yake kiran ki zuwa ga duk ayyuka na kirki kuma yake hana su ayyuka na wasaka. Sai mutanen Makka manyansu da sarakunansu suka fi karɓar wannan addini suka dinga azabtar da ƴaƴansu da kuma raunannu waɗanda suka karɓi wannan addinin musulunci. Da wasu ƴan Madina suka zo suka karɓi wannan addini na musulunci suka ce to su a shirye suke duk ƴan Makka su kaura su koma Madina za su karɓe su hannu dubbiyu kuma su zauna lafiya. Sakamakon haka duk waɗanda kuke ganin suna rushewa sai rigar ku duk mutane ma ne daga gona suka tashi. Daga nan shi ma aiki bin hajji shi ma ya karɓi addinin musulunci. Ya kira ƴaƴansa da matansa suka karɓi addinin musulunci. Ya kira bawansa mai suna Mas'ud shi ma ya karɓi addinin musulunci. Sai ya ce da bawan nasa sai maza ka kasance tare da su. Kana musu hidima, kana taimaka musu, kana duk abin da suke buƙatar na taimako kana musu. Kar ka dawo ko ka kai su ga ga Madina da kuma ka bar su ka dawo. In ji aiki ne haka. Sai Mas'ud ya kasance tare da su. Kenan sun kasance masu yi musu hidima har guda biyu. Dama sun fito da Amir bin Suhaira domin ya ci gaba da yi musu hidima. Ga sun samu ƙari kuma Mas'ud wato bayan aiki ne haka. Haka nan kuwa Mas'ud ya aikata bai rabu da su ba sai da ya zo dab da Madina ga su ga Madina a nan ya ce to sun zo Madina ga shi na. Ni kuma kamar yin da mai gida na ya umarce ni zan koma. Sannan kuma bayan ya koma kuma daga baya su ma suka shirya suka tsauro Madina ɗin gaba ɗaya. Daga cikin wasu abubuwan da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana na mamaki a wajen Aus bin Hajar. Yace da Aus bin Hajar kai makiyayi ne kuma kai mai kiwon raƙuma ne. Saboda haka yace ka sa alama wa raƙumarka. Wannan alama da za ka sa ka sa shi wajen wuyan raƙuma. Duk wani raƙumin ka ta yi zane iri kaza wajen wuyanka. Domin duk wurin da naka irin raƙuminka ke san da cewa raƙuminka ne. In ji manzo sallallahu alaihi wasallam. Ya ga wa ainihin Aus bin Hajar wannan alama ya sa ya ainihin raƙuminka gaba ɗaya. Hakan kuwa manzo sallallahu alaihi wasallam da ya ba shi haka sai wani lokaci daga cikin yakunansa kamar yadda bayanin zai zo manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ga raƙumi wanda yake ɗauke da wannan alama yace ya ba wa ainihin Aus bin Hajar. Ya gane cewa wannan raƙumi ya fito ne a hannun Aus bin Hajar ko ƴaƴanka ko shekokinsa. Ya ce su wane ne masu wannan raƙuma sai masu wannan raƙuma suka fito sai ya ce musu ina Aus bin Hajar. Sun suka yi mamaki ya ce ka san Aus bin Hajar ya ake ka sani. Suka nan sai ya ce a ai wannan alama da yake haɗe da raƙumin su ni ne na ba shi umarni ya sa ainihin waɗannan alamomi ɗin. Haka nan manzo sallallahu alaihi wasallam sai suka rabu da Aus bin Hajar. Daga nan kuma ga su ga Madina duk waɗanda suka haɗu da su a bakin gari sun tsammanin cewa Abubakar shi ne manzo ɗin. Haka suka ɗauka saboda a shekaru manzo sallallahu alaihi wasallam ya fi Abubakar girma. Amma shi manzo sallallahu alaihi wasallam yana nan saurayinsa. Amma manzo sallallahu alaihi wasallam sai ma Abubakar kuma akwai firfira a kanta. Sai suka zaci cewa shi sai na Abubakar ɗin shi ne manzo alaihi salatu wasalam. Sannan manzon kuma da su ce gashi sun ɗauka shi ne sahabin manzo wanda suka tafi tare. Sai suka tambayi Abubakar sai su ce masa man ma ka ya Abubakar. Ke man ma ka ya Abubakar. Sai ya ce sai ya ce musu hadha ar-rajul yahdini at-tariq. Sai ce wannan mutum yana nuna man hanya ne zuwa Madina. Shi haka suka fahimta. An gani baya bayyana cewa manzo ne saboda sha'ani na tsaro. Saboda sun san cikin Madina akwai Yahudawa kuma sun san Yahudawan sun sani manzo sallallahu alaihi wasallama zai zo ainihin Madina. Saboda haka sukan iya tura wasu mutane su shirya wani makirci sakamakon haka manzo a sai mabin bakar yi ke tsaye da manzo in aka yi na manzo aka ce wane ne wannan kuma tare da kai sai ya ce hajar rajuli ya hadini tsarik wannan mutumin shi yana nuna ni hanya ne sai shi su yi tsammanin cewa yana nuna masa hanya ne zuwa madina shi kuma abinda yake nufi shi ne yake shiryatar da ni hanyar addinin musulunci dodo a nan ne malaman istinbati daga sirar manzo sallallahu alaihi wasallam suke cewa wannan yana nuna ya halatta a yi tauriya a lokacin da ake buƙatar yin sa an gane tauriya shi ne shigen wannan magana ka faɗi wani magana kai ga abin da kake nufi don ka tsada sawu kar a gane abin da kai kake nufi domin haka gane abin da kake nufi wani abu zai same ka shi ne tauriya shi sai na abubakar yana nufi wannan mutum shi ne yake shiryatar da ni hanyar addinin musulunci shi kuma sai suka fahimci cewa wannan shi ya nuna mini hanyar zuwa madina saboda sha'anin tsaro har zuwa lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam suka kara ta kufa a nan kufa kuwa akwai sahabban manzo da yawa daga nan ne da sayyidina abubakar da manzo sallallahu alaihi wasallam suka sauka a kufa duk mutane ba su san da cewa wannan shi ne abubakar ko wannan shi ne manzo ba suna zaune sai da lokacin da rana ya zo kusa da manzo sallallahu alaihi wasallam wannan abubakar ya tashi yana kare mata rana saboda ranan kada ya same shi a nan suka gane cewa ashe wannan shi ne manzo wannan kuma ashe shi ne abubakar saboda lokacin suna cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam babu wani abu wanda ake tsoron zai samu manzo alaihi salatu wassalam manzo sallallahu alaihi wasallam da abubakar da suka zo ainihin idan da suka zo kuba sun sauka ne a gidan wani da ake kiransa Khulafa'ur Rahimul Hadar wasu suka ce sun sauka ne a wani gidan wani da ake kiransa Sa'ad bin Sulkai Tama a lokacin shi kuba ba wai a haɗe da madina yake ba yanzu ne kuba da madina a haɗe suke kusan gari ɗaya ne an gane amma a lokacin tsakanin kuba da madina akwai tafiya mai ɗan tsawo wani ɗan ƙauye ne ƙarami ko ni zango ne da matafiya suke zama suke hutawa da bannin su wuce madina an gane shi kuba kenan da ya sauka a wajen Khulafa'ur Rahimul Hadar ko kamar yadda wasu malamin sirri suke cewa ya sauka a wajen wato Sa'ad bin Khaisama wannan rana da suka isa ainihin kuba ya yi daidai ne ranar litinin ranar litinin takwas ga watan rabiul awwal takwas ga watan rabiul awwal sannan kuma wanda ya zo daidai da shekara ta goma sha hudu bayan hijira wato shekara ta ɗaya na hijira kenan ranar da suka isa ainihin kuba kenan tere idan muka duba daga ainihin inda suka fita kogon nan daga kogon nan zuwa kuba sun yi tafiya kwana takwas kenan cikakke saboda sun bar wannan kogo kamar yadda muka bayyana ɗaya ga watan rabiul awwal yau ga sunan a kuba takwas ga watan ainihin rabiul awwal to daga nan kuba ne manzo alaihi salatu wassalam ya sauka wasu suka ce ya yi kwana ashirin da hudu a kuba gabanin ya tara ta madina wasu suka ce a'a ya yi kwana goma sha hudu ne wasu kuma suka ce ya zauna litinin talata laraba ran alamis sai ya bar ainihin kuba ma'ana ya zauna kwana kuma kenan a kuba an gane to bayan ya sauka ainihin kuba da kwana guda uku ne sai na Ali radiyallahu ta'ala anhu ya je ya jiske su ya je ya same shi ya same shi daga kuba idan ba a manta ba daga baya mun yi bayani ya bar sai na Ali da kayan ajiya da aka ba shi domin ya isar da sakonnin waɗannan kaya na ajiya zuwa ga masu shi tukunnan ya baro Makka ya je ya same su an gane wa saboda haka shi kuma sai na Ali bayan shi manzo sallallahu alaihi wasallama sun bar kogo na sauri da kwana uku ne shi kuma ya fita daga Makka. Saboda haka bayan sun zo fita da kwana uku, shi Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala ya zo sami su. Ma'ana sun zo ranar Litinin, sai Litinin talaka Laraba ko Alhamis, sai kuma Sayyidina Ali ya kara su. Sayyidina Ali a wannan lokacin ya zo ya kara su, ya zo ya sami su ainihin daga nan ainihin Quba. Ko da yake an sami su ainihin daga Quba, sai na Ali radiyallahu ta'ala anhu shi kuma ya zo ya sauka a gidan shi wannan mutumin, wato kula kulfin bin hada a gidan wannan ne shi sai na Ali ya zo ya sauka. Da sai na Ali ya sauka a gidan wannan, yana lura kullum wurin da yake yi, shi ne akwai wata mata a makocin wannan mutumin da ya sauka a gidansa. Yace mata su hidimman ba su da miji, ba su da miji wannan mata. Sannan kuma yake gani kullum da daddare, sai wani mutum ya zo ya shiga ko ya kwankwasa masa da kofa ta buɗe, sai ya jika mata wani abu ko ya rufe. Kwana na ɗaya ya ga haka, na biyu ma ya gani kusa yake faruwa. Kusa ko wannan mata ko an yaba wani abu take yi ba? Sannan kuma ya san wannan mata musulma ce, wanda yake zuwan nan musulmi ne. Ita kuma gidanta ba kowa, ba ta da miji, kuma yana zuwa yana miƙa mata yana zuwa yana wucewa. Sai yanzu da tunanin ne yake faruwa, ya san ya faɗa wa almashin ransa. Sai ya zo ya same ta domin ya yi mata nasiha, yana cewa ke baiwar Allah, ke musulma ce, Allah ya arzuta ki da ganin manzo, kin musulunta a hannunka. Sannan kuma idan da ganin wani yana zuwa ainihin gidansu, yana miƙa musu wani abu yana wucewa, na san kuma ba shi da miji, balle in ce shi miji ki ne? Ina san nan sai shi ne. Sai can kake kake mata, to wannan mutumin da kake gani yana zuwa waje ne, shi ne Sahal bin Hamza ko kuma Sunan sunansa. Abin da kake gani yake zuwa yake miƙa ni, darbishin jini ne. Shi wannan Sahal bin Hamza din nan gabanin manzo ya zo ya musulunta, yana da wani katon zinci wanda yake zuwa yake bauta masa. Gama da girman wannan zincin da zai iya zuwa ya fara wannan zinci rana ɗaya ko lokaci guda ba. Kuma da aka idan ya dauka salon sa ya je ya fara wannan zinci iyaka iyawarsa, ita abinda ya sassare ɗin shi ne zai ɗauko zai miƙa min na tura wuta da shi. In ji wannan mata radiyallahu ta'ala anha, shi ne sai na Ali ya ce wannan labari sai ya ba ni mamaki, har yadda duk lokacin da wani ya ya ce min in ba shi wani labari da ya ba ni mamaki a rayuwana, akwai a rayuwata zan kwaso wannan labari in ba shi. Bayan shi wannan bayan Allah da ya musulunta, sai ya haɗa gaba da gunkin da yake bautawa. Kullum sai ya ɗauka salonsa ya je ya sare iya jin da zai iya sara a wannan gunki, itatuwan da ya saro na jikin wannan gunki, sai ya je huta wannan mata ta tura wutan dafa abinci. Litinin talata Laraba Alhamis, daga kuma ainihin Alhamis wato ranar Alhamis, sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya bar ainihin Quba bayan ya gina masallaci wanda har yanzu masallacin yana nan a Madina, ana kiransa Masjidu Quba. Shi ne farkon masallacin da aka gina a cikin addinin Musulunci, Masjidu Quba, wanda kuma wanda ya tattara duwatsun da aka gina wannan masallaci shi ne Ammar bin Yasir. Wasu ne suna cewa shi ne ya yi gini, ya gina masallaci a wannan waje Quba, wanda masallacin har yanzu yana nan. Sannan kuma mahajjata idan suka je Madina suna zuwa ziyarar wannan masallaci din. Manzo ma lokacin da ayyuka kowanne asabar ko kowanne sati yake iya zuwa wannan masallaci din ya yi sallah raka'a guda biyu, sai ya koma saboda girmama wannan masallaci. Shi ne masallacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ainihin aya a kansa. yake ya kira shi masjidin ukusa ala taqwa, wanda Qur'ani Allah Qur'ani ya bada umarni ta ban manzo sallallahu alaihi wasallam ku dinga taruwa ainihin a cikin wannan masallaci. Yake da masjidin ukusa ala taqwa min awwal yawm ahaq an taquma fi kulli rijal yuhibbuna an yatahharu. Yake masallacin da shine masallaci na farko wanda aka gina a cikin musulunci. An gina shi a kan taqwa, wato bin Allah subhanahu wa ta'ala da bauta masa. Yake shine masallacin da yake kanta kai manzo sallallahu alaihi wasallama da sabanka ku dinga shiga ciki kuna ibada. Yake a cikin wannan masallaci akwai wasu mazaje, wasu mutane waɗanda tsarkakakku ne kuma suna son su tsarkaka ainihin kawo kansu, wato su ne sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama. Bayan ya bar ainihin Kufa, bayan ya gina wannan masallaci masjidi Kufa, ya bar Kufa ranar Alhamis, ranar juma'a sai juma'a sallar juma'a ta same shi a wani waje da ake kiranta Banu Salim. Wasu kabilu ne suke zaune a wannan wajen wanda su ma sun musulunta. Sallar juma'a sai ya sami manzo sallallahu alaihi wasallam a wannan waje, ma'ana bayan sun bar Kuba ranar Alhamis, sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya yi sallaci ainihin sallar juma'a a wannan waje din. Amin ne suratul juma'a ainihin ta je ta sauka, inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu idha nudiya li salati min yawm al-jum'ati fas'u ila dhikrillahi wa dharu al-bay'a. Ya sallaci sallar juma'a a wannan waje, wanda adadin waɗanda suka sallaci wannan sallar juma'a ta farko da aka yi a musulunci sun kai mutane 100 suka sallata tare da shi. Daga nan kuma bayan sallar juma'a ya bar wannan waje Banu Salim, ya fara kama hina, suka yi tafiya ranar juma'a, suka yi tafiya ranar asabar, suka yi tafiya ranar lahadi, sai ranar litinin 12 ga watan ainihin rabiul awwal sai suka isa ainihin madina sallallahu alaihi wasallam, wanda ya zo daidai da 27 ga watan septemba miladiya 622. Suka isa ainihin madina ranar litinin 12 ga watan rabiul awwal, suka isa madina. Da suka isa madina, gabannin su isa madina kuma kullum tun daga lokacin da mutanen madina suka samu labarin manzo da Abubakar sun fito sun bar Makka, kullum da safe za su fito suna jiran manzo ko yau ne za su zo, har rana tsaka ranar madinan nan da zafin madina yana tsona su, sun ga rana tsaka yayi manzo da Abubakar ba su fita ba, za su koma su shiga cikin gidajen ba su zauna, washe gari ma su fito. Kwanaki kusan 8 ɗin nan da suke suna tafiya, ko kuma tsakanin Nizaru Hira da kuma ainihin Kuba, kwana 8 da suke yi. Sannan kuma daga Kuba zuwa ainihin Madina nan ma sun yi kamar kwana 7 a wannan tsakanin. Eh, wasu kan sati biyun nan kullum sai sun fita, rana ya koɗe su, ya jake su suna jiran manzo da Abubakar, in sun ga har ba su zo ba sai su koma cikin gidajensu. Saboda san manzo alaihi salatu wassalam haka ƴan Madina suke yi, sai ranan da manzo zai iso Madina sun gaji sun koma. Sai wani da Yahudi yana nan yana kado da jininsa a karkansa a kan tudu, sai ya hango manzo sallallahu alaihi wasallama da Abubakar da Amir bin Huhaira da wasu mutane daga Banu Salim wanda ya sallaci sallar juma'a tare da su suna isowa. Sai ya daga da muryarsa mai ƙarfi yana cewa ya bani qila hadha jaddukum alladhi tantazirunahu. Bani qila ma'ana ya kira su ne da sunan wani kakansu su Aus da Khazar. Yace ya ku kabilun Makka ko kabilun Madina Aus da Khazar, yake ta kakan nan naku wanda kuke jiran ta kullum da shi nan ya iso saboda ya hango shi a saman wani tudu daga nan ne mutanen Madina suka fito domin su tare manzo sallallahu alaihi wasallama wasu akan dawakai wasu a kafa mazan su da matan su da samarin su da tsofaffin su da ƴan matan su gabaki daya ɗan su da kurkukan su sun fito domin su tare manzo sallallahu alaihi wasallama mata suna kuka saboda farin ciki manzo alaihi salatu wasalam ya zo garin su haka nan ya da ƴan mata suna yin waka suna cewa sala al-bajru alaina min kulliyati al-wada'i wa jata shukru alaina ma ja'a lillahi da'i har zuwa karshen kasidin nan suna ta waka suna tarerawa suna cewa haske ya fillo mana daga dutsen banfana a yau din nan wajibi ne mu gode wa Allah wajibi ne mu gode wa Allah a duk lokacin da mai kira ya yi kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala suna cewa manzo ka zo mana da wani lamari a dindi marhaban ya khaira da'i marhabi da wakil cikin wanda yake kira zuwa ga addinin musulunci suna waka suna rerawa mazan su da matan su suka karaso Madina suka kalli manzo sallallahu alaihi wasallam kabilu daban-daban suna so suna fata kowanne daga cikin su manzo alaihi salatu wasalam ya sauka a anguwar su a cikin gidan su saboda haka duk lokacin da ya isa anguwa sai mutanen anguwan nan su fito a Madina su ce ya rasulallah alaihi salatu wasalam su ce mana sula walmana waladad waludda muna da makamai waɗanda za mu kare lafiyanka da shi muna da jama'a wanda za mu kaudar maka da kewa sannan muna da tanadi na musamman wanda za mu iya kare ka za mu iya saukar da kai mu girmama ka saboda haka ka sauka a wajenmu ya rasulallah daga cikin larabawa suna fata suna so da ma alaihi salatu wasalam ya sauka gun su kuma kowanne a daidai wannan lokaci zai je ya kama wannan raƙumin manzo sallallahu alaihi wasallama domin raƙumin ya tsaya a ƙofar gidansa sai manzo ya ce da uha fa innaha ma'mura yake cewa ku kyale wannan raƙumi wannan taguwa wannan raƙumi ku kyale shi an ba shi umarni an gaya masa inda in ya je jin tsaya da kansa kun ga kenan wannan raƙumi ba wai kamar sauran raƙuma yake ba tunda raƙumi da aka ce an ba shi umarni tuntuni ya san inda aka ce ya tsaya wane ne ya ba shi wannan umarni kaga kenan Allah ne subhanahu wa ta'ala da kansa ya ba wa raƙumin umarni ya ce idan ka ɗau manzo kar ka tsaya a ko'ina sai ka je duka ba saboda haka manzo yake ce da raƙumin ku kyale wannan raƙumi an ba shi umarni inda zai zo ya tsaya a duk lokacin da ya zo gefen gida na wasu jama'a suna Allah Allah suna addu'a da ma raƙumin ya tsaya a wajen sai su ga raƙumin ya wuce ya je wani anguwa suna Allah Allah ya tsaya sai ya wuce haka yin sai da waje Bani Najjar anguwar suka tsaya daga nan a kofar wani sahabi wanda ake kiransa Abu Ayyub al-Ansari me suna Khalid bin Zaid da raƙumin ainihin ya zo wajen sai ya tsaya wasu mintuna kaɗan ko yana wayawa yana kallon jininsa ya ɗan tsaya raƙumin a wannan waje ya durƙusar da ainihin ƙafafuwansa na gaba da ya durƙusar da ƙafafuwansa na gaba mutane suna ganin cewa ya gama tsayuwa tunda an ba shi umarni akwai gun da zai tsaya sai kuma raƙumin ya ƙara tashi ya daga ƙafafuwansa ya ɗan yi takutu uku huɗu haka gaba ana kallon sa sannan kuma ya juya da baya ya juya da baya ya zo daidai wurin da da ya tsaya kuma ya tashi sai da kun a wannan wajen ya fara durkusawa daga nan mutanen wannan anguwan wato su Abu Ayyuban Ansari suka sa kabbara suka ce Allahu Akbar ma'ana da kuma an ba shi umarni ne ya tsaya a wannan wajen sai da ba wanda ya kula shi da kansa ya zo ya kama durki ya tsaya abinda zai tabbatar da cewa an ba shi umarni ya tsaya a wannan waje ne bayan ya tsaya ma ya tashi ya wuce gaba kuma ya yi rubat ya dawo ya tsaya bidiyo wurin da aka ba shi umarni alayhi salatu wassalam wannan yana ɗaya daga cikin mu'jizojin manzo sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna cewa dabbobin manzo sallallahu alaihi wasallam wanda yake hawa irin su alfajarinsa ko raƙuminsa ko jakinsa ko kuma jakinsa ya gangan da sauran jakuna da sauran dawakai da sauran raƙuma alayhi salatu wassalam daga nan ne Abu Ayyuban Ansari ya zo ya kinkimo kayan manzo sallallahu alaihi wasallam ya sa a gidansa ya ɗau ainihin wannan raƙumi mai albarka abin mamaki ya ɗauke shi ya kai shi wani waje na girmamawa na musamman ya ɗaure ainihin wannan raƙumi ya girmama shi ya kawo wa raƙumi abinci suka shiga manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma Abu Bakar da kuma Amir bin Suhaira da kuma ainihin cikin nan manzo da Abu Bakar da Amir bin Suhaira shi kuma Ibn Uraqiba kada ku manta mun bayyana cewa shi ba musulmi bane ai yi tsada ne da shi saboda manzo da Abu Bakar ba su san hanya Madina ba sai suka yi tsada da shi cewa idan ka nuna mana hanyar Madina har ka kawo mu Madina sai ka koma warka za mu biya ka kaza a bisa wannan alƙawarin ne suka yi tsada su garin Madina ya hada su da sabon manzo shi kuma sai ya koma wasu suna cewa wannan bawan Allah Ibn Uraqiba daga baya ya zo ya karbi addinin musulunci a Fathul Makka daga nan ne shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya sauka a gidan Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu bayan ya sauka a gidan Abu Ayyub al-Ansari ya zauna wasu kwanaki a wannan gida wasu kashi ya zauna sati biyu wasu kashi ya zauna sama da sati biyu Abu Ayyub al-Ansari gidansa bene ne akwai gidan sama akwai kuma na ƙasa sai ya ce da manzo sallallahu alaihi wasallam ba za mu yarda mu muna sama kai kuma kana ƙasa ba saboda haka za ka koma sama ni da iyali na kuma mu zo ƙasa sai alaihi salatu wassalam ya ce a'a mutum ne ni ne jama'a za su zo su nemi ganina wasu za su zo domin su musulunta wasu ba taɓa ganina ba za su zo saboda haka na dama ina sama ganina zai yi wahala saboda haka na fi zaɓa wa kaina in kasance a ƙasa domin ko ya samu ganinsa wannan manzo ya nuna wa malamai ne da sadakunan musulunci irin tarbiyyar da ya kamata su kasance tare da shi kai duk matsayin da ka kai su malami bai kamata ka sa wasu mutane su tsaye su ce wai sai lokacin da ka ga dama za su ganka ba bai kamata ba duk irin matsayin da ka kai a tsaye ka ma dama kai musulmi ne ko fa a buɗe ka kowanne lokaci masu son ganinka domin harkokin addinin musulunci su yake ganka kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ci kowa bai rufe wa kowa kofar gidansa ba in magana addini duk lokacin da kake bukata ka zo ka same shi haka ya zo daga nan kuma manzo sallallahu alaihi wasallam abu da ya fara yin sa bayan ya shigo ainihin Madina shi ne gina masallacin Madina daga nan yasa aka buga birki wato tuzali wanda za a gina masallaci aka buga birki aka zo aka gina ainihin masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam wanda aka iyakance shi da kaman gurai 100 a wancan lokaci kamar jira'i 100 kenan a wannan lokaci. Sannan kuma fadinsa wanda bai kai jira'i 100 ba a daidai lokacin da aka gina wannan masallaci. Sannan kuma a jinsa da shi aka gina a ɗakunan matansa gabanin matansa a dawo da su domin bai taho da matansa ko ɗaya ba. Duk ya bar su daga Makka. Wannan masallaci an gina shi ne da tubali. Sannan an yi masa rufi ne da wannan ganyen tafino, ganyen dabino da kuma itacensa aka harhaɗa aka yi masa rufi wannan masallaci. Sannan kuma wannan masallaci ba a masa shimfiɗa ba. An nemo yashi ne mai kyau aka zuba a cikin masallacin ba tare da an shimfiɗa shirishi ko wani leda ko kuma wani tabarma ba. Saboda nuna kaskanci na manzo sallallahu alaihi wasallam ga ubangijinsa da nuna tawa'i da girmama ubangijinsa shi da sahabbansa a cikin wannan masallaci a kasa suke yin sallah. Bayan sun gama gina wannan masallaci kuma wajen gina masallaci manzo sallallahu alaihi wasallam da kansa wajen gina ainihin wannan masallaci din yake yin ainihin yake dauko banki yake dauko laka ake yin aiki tare da shi saboda tawadinsa. Har wani sahabi yake cewa duk lokacin da na gaji na buƙatar in soka idan na hangi manzo ya dauki laka a kanka ko banki kai na dauki zari na ci himma. An gane wannan duk manzo yana karantar da mu ne duk matsayin da muka kyauta da mai girman kai. Yana kuma karantar da salo na shugabanci. In kai shugaba ne in ka sa mutane aiki ka kasance kana su da kai ake yi alayhi salatu wassalam. Wannan a dangane da isowar manzo sallallahu alaihi wasallam kenan. Yaya kuma a dangane da ainihin wato mutanen Makka? Mutanen Makka ba su san yaya manzo sallallahu alaihi wasallama ya kasance su da Abu Bakar ba, musamman iyalan gidansu. Asma binti Abu Bakar take cewa muna ta tunani yaya halin manzo sallallahu alaihi wasallama da Abu Bakar suke. Sai muka ji wani murya yana waka. Muka ji wani murya yana waka. Wannan waka yana fasaransa yana cewa bajan naga wani mutum shi ga abokinsa waɗanda suka zoro Makka suka je kuma suka sauka a Madina lakin lafiya an musu kaza a hanya yana ta ainihin rera waka yana faɗan abubuwan da ya kasance tsakanin gharu saur lokacin da mujo ya fita da kuma isansu ainihin Madina. Wannan waka da kuma wannan yake rerawa yara da mata suna jin daɗin wannan waka suna jin muryan wannan waka ba sa ganin wanda yake yin wannan waka ɗin. Mai yin wannan waka kuwa shi aljani ne ba mutum ba ne. Shi yasa ake kiran wannan kasida kasidatul jinn sunan wannan kasida. Kasida ce mai tsawo Ibn Hisham da Ibn Ishaq da kuma wasu malamai irin su Haki sun kawo wannan kasida ɗin a lokacin da suke ba da tarihin manzo sallallahu alaihi wasallama wanda ba dan lokaci ba da kuma duba tarihin ya akwai da yawa a gabanmu za mu iya karanta ainihin wannan kasida ɗin mu fassara. Amma ga wanda yake bukata insha Allah muka koma gida za mu rubuta wannan kasida ɗin mu raba shi da wannan suna da ake kiransa wato kasidatul jinn wato kasida ko kuma waƙar aljani. Wannan aljani musulmi ne yana ɗaya daga cikin musulman da suka karɓi addinin musulunci lokacin da manzo ya dawo daga tafiyarsa na Ta'if kamar yadda muka bayyana daga baya. Yana cikin wannan kankanin kankanin Allah ya hore musu cikin lokacin kankani za su yi tafiya mai tsawo. Ba mamaki lokacin da manzo da Abubakar suka isa Madina shi wannan aljani yana Madina amma cikin wasu mintuna kalilan ya dawo Makka, yake rera wannan kasida domin ya ba wa musulman Makka bisharar cewa manzo da Abu Bakar sun je Madina lafiya karau. An gane ai, wato kasidatul jiri wanda malaman hadisi su Imamul Hasim ɗin su Imamul Zahabi sun sahihanta sanadin da aka rawaito wannan kasida mai suna kasidatul jiri. To wannan kenan a dangane da musulmai a Makka sun samu labari irin halin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake ciki, ma'ana ya isa gida lafiya. Bayan kuma an kammala gida a masallacin manzo, sannan kuma an gina ɗakunan matansa, sai Zainab bin Haritha ya ɗauko iyalan manzo sallallahu alaihi wasallama da iyalan Abu Bakar ya ɗebo su ya dawo da su ainihin Madina. Shi Zainab bin Haritha. Sannan kuma ba sahabban manzo sun dawo ainihin Madina, sai sahabban manzo suka fuskanci wani matsala. Wannan matsalan da suka fuskanta shi ne Madina ya kasance gari ne mai zazzaɓi. Ana yawan zazzaɓi a Madina. Sannan kuma akwai bambancin zamantakewa tsakanin Makka da Madina. Idan mutum ya saba da zaman waje ya kaura ya je wani gu da bai saba ba, jirgi bai ba daɗi, jirgi kuma ya takuru. Saboda haka sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam suka yi ta zazzaɓi. Farkon shigowar su ainihin Madina suka yi ta zazzaɓi har suka kawo manzo sallallahu alaihi wasallam hukunci na yawan zazzaɓi da suke yi. Daga nan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ɗaga hannunsa ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala, yake cewa Allahumma haddith ilayna al-Madina asadda ma ahdathta ilayna Makka. Yana ce Allah yake, ya Allah ka koyar da mu, ka sa mana so son Madina fiye da yadda ka sa mana son Makka. Sannan yayi addu'a yake, Allah ka ɗauke zazzaɓin Madina ka kaunatar da shi can jufa jufa wani gune can nesa da ainihin Madina wajen miƙa shi ne. Yake ka kaunatar da zazzaɓin Madina zuwa can jufa ka koyar da mu Madina ka fiye da ma yadda ka koyar da mu ainihin Makka. Daga nan ne Allah ya karɓi addu'ar manzo sallallahu alaihi wasallam. Duk sahabban da suke yin zazzaɓi suka warke, wannan zazzaɓi kuma ya kaura ainihin zuwa ga wannan ciwo faɗin. Har yanzu ke cewa har yanzu idan ka je jufa wannan waje ɗin, ba dama ka zauna kwana ɗaya biyu uku kafin ka kawo mai zazzaɓi ya zuba ma. To zazzaɓin nan na Madina Allah ya yi addu'a an kaunatar da shi jufa, har yanzu zazzaɓin yana nan a wajen. Wannan ma yana ɗaya daga cikin mu'jizojin manzo sallallahu alaihi wasallam. An gane ai. To bayan wannan abu ya kasance kuwa, abu na biyu da manzo ya ga yake da muhimmanci, abu na biyu da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga cewa yana da muhimmanci shi ne ya haɗa ƴan uwantaka tsakanin muhajirin da kuma ansar. Muhajirin su ne sahabban da suka kauro daga Makka suka zo Madina. Al'ansar su ne waɗanda kuma aka tanar a Madina ɗin. Kun ga baƙo yana da wato cewa, wato in ka zo gari za ka ji abokanka da ka saba da su ka bar su a can garin ku, iyayenka ka bar su, matanka ka bar su, ƴaƴanka ka bar su, ka zo kai kaɗai. To manzo saboda hikimarsa ya ɗauke wa sahabbansa cewa sai ya yi wata hikima, sai ya haɗa ƴan'uwantaka tsakanin mutanen Madina da kuma mutanen Makka. Ya haɗa ƴan'uwantaka, wannan ƴan'uwantaka ne mai zurfin gaske wanda ya kai har ana gado da shi. Manzo ya fara Ansarawa, wato mutanen Madina gaba ki ɗaya, ya fara kuma muhajirin gaba ki ɗayansu. Daga nan ya fara haɗa ƴan'uwantaka tsakanin su muhajirin da kuma ainihin Ansarawa, wanda kuma saman ku ne muhajirin suna da yawa, masu ainihin yawan gaske ne, muhajirin nan suna da yawan gaske. amma saboda mukawi sabai na ilimin tsantsuwar saka da manzo sallallahu alaihi wasallam ya hada tsakanin muhajirin da kuma ansara to muka kawo sunayen ne su wadanda manzo ya hada tsakanin su alal misali manzo ya hada tsakanin Hamza da Zaid bin Haritha kun ga wadannan gabashi da yansu muhajirai ne ɗan Makka ne amma anan ya hada tsantsuwar saka na musamman wanda za su kasance tare za su yi shawara tare su zauna tare su dauke wa junansu cewa kenan wannan ƴan'uwantaka wai ba an yi su ba ne tsakanin muhajir da ansari aka iya yi tsakanin muhajir da ansari aka iya yi ta tsakanin muhajirai guda biyu abinda dai ake bukata a dauke cewa kuma a taimaki juna an gane wai manzo ya da tsakanin Hamza da Zaid bin Haritha ya da tsakanin Ja'far bin Abi Talib da kuma Mu'adh bin Jabal wannan ma yana ɗaya daga cikin mu'jizojin manzo sallallahu alaihi wasallam domin ibn Hisham yake cewa a lokacin shi Ja'far bin Abi Talib yana Habasha a lokacin bai karaso Madina ba domin tun hijira na biyu da Ja'far suka tafi Habasha shi bai dawo Madina ba wasu ne daga cikin waɗanda suka tafi tare ya suka dawo Madina daga Madina kuma suka dawo Makka kai daga Makka kuma suka dawo hijira zuwa Madina shi Ja'far yana nan a Habashanta amma bai zo Madina ba amma duk da haka manzo sallallahu alaihi wasallama ya haɗa ƴan'uwantaka tsakaninka wanda shi baya nan da kuma tsakanin Mu'adh bin Jabal wanda shi yana nan domin ya tabbata yana sane cewa Ja'far bin Abi Talib zai karaso Madina daga Habasha idan ya karaso to ga abokinsa ga ɗan uwansa wanda aka hada shi sallallahu alaihi wasallam sai ya da tsakanin Abubakar da kuma Kharija bin Zuhair ya da su suka kasance ɗan uwantaka ya da tsakanin Umar bin Khattab da kuma Itban bin Malik ya da su ɗan uwa sannan ya da tsakanin Abu Ubaida bin Jarrah da kuma Sa'd bin Mu'adh ya da tsakanin kuma Abdurrahman bin Auf da kuma Sa'd bin Rabi'a ya da tsakanin Zubair bin Awwad da kuma Salama bin Salama ya da tsakanin Uthman bin Affan da kuma Aus bin Sabit ya da tsakanin Talha bin Ubaidillah da kuma Ka'b bin Malik ya da tsakanin Sa'd bin Zaid da kuma Ubay bin Ka'b ya da ƴan'uwantaka tsakanin su ya da tsakanin Mus'ab bin Umair da kuma Abu Ayyub al-Ansari ya da ƴan'uwantaka tsakanin su ya da ƴan'uwantaka kuma tsakanin Abu Huzafa da kuma Ubadi bin Bashir kamar yadda ya da ƴan'uwantaka tsakanin Ammar bin Yasir da kuma Hudayfa bin Yaman waɗannan misalai ne kawai ba wai duka ba na ƴan'uwantakan da manzo sallallahu alaihi wasallama ya hada tsakanin ainihin wasu muhajirin da ƴan'uwansu muhajirin da kuma wasu muhajirin da kuma ansarawa bari mu yi mutane bayani irin yadda ansarawa suka karɓi ƴan'uwansu muhajirin domin ya kai zuwa zaman to mana darasin ƴan'uwantaka na musulunci kowanne musulmi ya rike ɗan uwansa musulmi ko da ƙabilarsu daban-daban ne ko da garinsu daban-daban ne ko Allah yake ya ji cewa shi da ɗan uwansa musulmi a ɗaya ne kawai waɗannan ɗan uwantaka da manzo ya haɗa tsakanin ansarawa da muhajirai idan ya haɗa muhajiri da ba ansari ma'ana ɗan Makka da ɗan Madina a wannan lokaci shi ɗan Madinan zai kira ɗan uwansa ɗan Makka ya ce zo ɗan uwana wanda manzo ya hada ni da shi zo mu yi shawara ina da gonakin guda biyu mu je in nuna maka ka zaɓi gomar da kake so in baka ina da mata uku ko huɗu ko biyu ka je ka ga mata na ka zaɓi wacce kake so in kace ta kuma in biya maka ka ba ki ka aura ina da jaɓi na kuɗi kaza za mu raba daidai da kai in ba ka rabin jari na ka je kai kasuwanci wannan gidan nan nawa za mu raba shi kashi biyu daidai da daidai ka ɗauki rabi ni ma in ɗau rabi dan manzo ne ya hada ni da kai yace kai dan uwana ne saboda haka kai ka ci dan uwana na jini wanda aka aike mu tare da shi a ciki daya saboda kai manzo ne alayhi salatu wa salam ya hada tsakanin mu da shi sallallahu alaihi wasallam to kun ga irin abin da an farawa kuke wa ɗan uwanku musulmai waɗanda suka tashi ainihin daga muka suka zo ainihin Madina to shi idan muka duba mu musulmai muna da irin wannan hali a yanzu ko kuma shi sabon manzo sallallahu alaihi wasallam da shi manzo sallallahu alaihi wasallam da kansa da su zama mana abin koyon da maimakon yanzu musulmi ya taimaka wa ɗanyensa musulmi da zaɓi ko ba shi da ɗakin da zai zauna ya ba shi ba shi da gonin da zai noma ya ba shi ba shi da dabbobin da zai kiwo ya ba shi ya taimaka masa ma idan ma ɗan uwansa musulmi yake da shi ba ma shi ya ba shi ba yana hasada yana jin haushi sannan kuma zai zo kira kansa ku shi musulmi ne to ga abin da muhajirin da an farawa tsakanin ku ta kai shi suka raba gonakansu suka raba gidajensu suka raba matansu suka raba jarinsu daidai da ɗan uwansu na maka waɗanda suka kawo ta Madina kai yanzu saboda aboki a ɗan uwanka musulmi ka gan shi shi gwamnati ba shi da aure ba kana da mata guda biyu saboda ƙaunar ɗan uwanka musulmi kauna kawai ta musulunci ba don wani abu ba za ka iya ce masa daga cikin matanka guda biyu ya zaɓi wacce yake so ka sake ta kuma ka biya ta baki ka ɗaura masa wani za ka yi ko za ka iya ba saboda raunin imaninka ba ka da imani ba ka yi koyi da imanin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ba to su haka suka zo suka kasance an gane abu saboda haka suka cancanci abu daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya aiko Jibrilu Jibrilu ya dauko ayoyin Qur'ani ya saukar wa manzo sallallahu alaihi wasallam ayoyi suna nan a cikin Qur'ani har yanzu muna karantawa suna yabon an fara wato sahabban Madina saboda wannan fadinta da himma da kauna da suka nuna wa ɗan uwansu musulmai a Qur'ani Allah yake cewa cikin suratul Hajj yake cewa wallazina tabawwa'u dara wa li'imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yuqiruna ala anfusihim wa law kana bihim khasasa wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika hum al-muflihun wannan aya tana magana ne akan amfarawa yake cewa wallazina tatawwa'u dara wa imana min qablihim su waɗannan sahabbai ɗan Madina wanda suka karɓi ɗan uwansu musulmai da suka taho daga Makka yake sun tanada gida ma'ana masauki da dukkan abin da masauki yake bukata na ci da sha da komai da komai gabanin ɗan uwansu musulmai su taho daga Makka kuma Allah ya ce wal imana kuma suka tana da imani domin wannan aikin da suke yana bukatar imani abin da ya sa mu ma yanzu ba za mu yi aikin da suke ba ba mu tanadi imanin da za mu iya yin irin wannan aiki ba ne dan aiki ne na imani imani ne zai sa ba za ka yi hasada da ɗan uwanka musulmi ba in ka ga ɗan uwanka musulmi ba shi da gida ka ce wa mu je ha ba aini da kai duk sai ne ai manzo ya ce ai musulmi da musulmi musulmi da musulmi jiki ɗaya ne rai ne biyu jiki ɗaya ne haka manzo ya faɗa tun da ba ka da gidan gomi ba ba aure shi gida na kashi biyu ka ɗau ɗayan ka zauna ba gidan duniya ba ne dukan mu za mu mutu ba makari ya ne zo ba ka da shanu ko ba kuma da kake yin ciwo kana da man banza kai ɗan uwana ne musulmi manzo ya ce ni da kai jiki ɗaya ne ruhin mu ne daban-daban saboda haka zo in baka in ma ba za ka bayi kyauta ba zo in baka rafuna goma ko ashirin ko shanu goma ko ashirin ka yi kiwon su shekara a cikin shekarar nan duk abin da za ka aiko na ka ne bayan shekara iya abin da suka aiki ka samu kamar min da asalin rakuma na ko asalin shanu na in ma imanin ka da suka ba su kyauta ba an gane amma yanzu ba hasada musulmi ne dan uwanka tana cewa dan uwanka musulmi tana masa hasada dan me kake masa hasada ba ka iya taimakonta saboda ba ka da imani shi yasa a nan Allah ya ce wallazina tatawwa'u dara wal imana duka tanada muku kuma imani min qabl yumti da bani ku muhajirina makka sabu Allah ya ce yuhibbuna man hajja bidunkum suna son dukkan waɗanda suka yi hijira suka saura suka zo wajen shi Allah ya ce wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu رضي الله تعالى عنه أجمعين يكي أظن دسكة تاير نشوكا باشا تيسا أتأجوشيا أنجاني باوي أظن ذاك يدسواني تيكين دسيبا كده ماتا ما كسي ماتاتا ما ديا ما تباشي وشكيت يسو كما كاورا باين كما يا أورا كفتر رجيم هوشي بكا هن أظن دسكة عيبا دوري بن هنشي wanci ina son ta kuma gashi kawai wani ta ce na zo na suke ta na biya ta bashin ko ya aure ta to ba ka yin haka da kashe kuka imani ya zuwa wasu daga kashe shi ta Allah ce wala yajidu na fiti duru hajatan mimma utu ba sa jin wani haushi ko hasada ko wani kunci ko bi a rai na abin da suka yi wa ainihin yan uwansu na hakuri Allah ya kafa wata kalma wanda har yanzu idan ka je Madina jikokin waɗannan mutane sahabbai ansarawa za ka tabbatar Allah ya tafiyar wa ƴaƴansu in kana so ka tabbatar da haka ka je Saudi Arabia ko ka je Makka ko ka je Madina cikin watan Ramadan ka gani ka kwatanta tsakanin mutanen Makka da ka kwatanta kuma tsakanin mutanen Madina za ka ga Allah ya gadar da wannan abu yace wa yu'tiruna ala anfusihim kula kifi ta yan uwansu musulmai a kan kansu an gane ai kula kifi ta su a kan kansu idan ba an kare yana jin yunwa yana da abinci in muhajiri ya zo sai ya hana kansa wannan abinci ya dau abinci ya ba wa dan uwansa muhajiri ya ci abinci shi ya zauna da yunwa irin wannan dewa a cikin ansarawa ya kasance kai har ma suna hana ƴaƴansu ba akwai wani sahabi daga cikin ansarawa manzo ya tura masa saƙo ya ce ka je gidan wani ka ce injini ya ciyar da kai injini ainihi ya ciyar da kai da wannan saƙo na manzo ya je gidan wannan ba ansaro ya ce manzo ne ya turo ni ya ce ka ciyar da ni ba kankan sai ya shiga wajen matarsa ya ce da matarsa dai shi akwai wani abu ko a gidan nan ko ta ce wani abin shi ne kaza da kaza da kaza wanda na rage wanda yara za su ci in kai kuma ka dawo ka ci sai wannan sahabi ya ce da matarsa mawuyuhu kun san ma'anar mawuyuhu waɗannan yaran ku sa su bacci su lallame su su yi bacci ta lallame yaran suke bacci ya ɗauko wannan abin ɗin da yaran za su ci ya bawa wannan baƙo ya yanke nan ya hana kansa ya hana ƴaƴansa ya bawa baƙon nan sai sallallahu alaihi wasallam yanzu shirina ala an tukmin ya doka na bin kafafa suna fifita ƴan uwansu musulmai a kan kansu ko da su za su kasance cikin yunwa to za su haƙura su faɗa wannan abin shi ko abin da suke bukata da ɗan uwansu musulmi Allah ya yobe shi ya ce wa man yuqa shubha nafsihi duk mutumin da ya kiyaye kansa da rowan da ke cikin zuciyarsa fa ulaika hum almuflihun ya ce waɗannan su ne suke da rabo ma'anar su an sarawa ba su da rowa su ajiye rowa gefe guda suka taimaka wa ɗan uwansu musulmi waɗanda suka tafi ainihin daga Madina to haka nan abubuwan mamaku na ketatawa wanda suka kasance darasi a gare mu musulma wannan zamani mun koyi da shi ba iyaka wanda ya kasance tsakanin wannan ƴan uwantaka da manzo ya hada a tsakanin muhajirai da ansarawa, wanda ko za mu kwana da za mu kana bayani a kan wannan ba. Wannan shi ne ƴan'uwantaka na musulunci, wanda kuma dukkan musulmai ya kamata su zo su yi irin wannan nau'i na ƴan'uwantaka. Kada ka jida sai da fulatani ne, da sai da fulatani kawai kake so. Ba ruwanka da Bamenge, ba ka da ruwanka da Bahaushe, ba ruwanka da kowane kabila, ka ajiye kabilanci a gefe. Abinda manzo ya yi a ka farkon zuwanka musulunci, farkon kawo musulunci ya yi haƙi kabilanci ne. Saboda musulunci ya haramta kabilanci. Dari haka shi ne wanda ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shi ne dan uwanka. Ko yarenku daban-daban ne, ko nauyinku daban-daban ne, ko garinku daban-daban ne, ko a gangan duniya yake, ko kuma kana ɗaya gangan duniya. Ba dama yana faɗan wannan kaiwa, kaiwa tana faɗa ku ɗan uwa ne. An gane yau. Wannan shi ne ƴan'uwantaka wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya haɗa. Bayan ya haɗa ainihin wannan ƴan'uwantaka, manzo sallallahu alaihi wasallam abu na gaba da ya zo ya yi shi ne ya zo ya rubuta mu'ahada. Wato mu'ahada, me ake nufi da mu'ahada? Shi ne rubuta yarjejeniyar zaman lafiya da kabilun da suke rayuwa a Madina. Saboda manzo da ya zo Madina, a cikin Madina akwai nau'o'in mutane guda uku. Akwai musulmai, musulman na akwai da suka zo daga Makka, akwai kuma 'yan Madina. Akwai mushrikai waɗanda har yanzu suna nan ba su karɓi addinin musulunci ba, amma suna Madina. Sannan kuma akwai Yahudawa. Yahudawan nan kabilu guda uku ne. Akwai Bani Qurayza, akwai Bani Nadir, akwai Bani Qaynuqa. Waɗannan kabilu guda uku dukansu Yahudawa ne. Manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya zo ya rubuta takarda da yarjejeniya na zaman lafiya tsakaninsa da musulmai da farko. Ya rubuta yarjejeniyar zaman lafiya, ya tara musulmai da baki ɗaya, ya yi musu bayani. Ya ce almuslimu akhul muslimu la yuzlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yuslimuhu. Ya ce ɗan musulmi ɗan uwan musulmi ne. Musulmi ba zai ɗan uwansa musulmi ya duka wa makiyinsa ba. Musulmi ba zai ci taimakon ɗan uwansa musulmi ba. Musulmi ba zai zalunci ɗan uwansa musulmi ba. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi musu nasiha ya ce la tahasadu wa la tabaghadu wa la tanazatu wa la tadabaru. A manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ku musulmai duka abu guda ɗaya ne, kada ku ci junanku, kada ku yi junanku hasada, kada ku yi tajassufi, wato tunkukin halin da ɗan uwanku yake ciki, domin ku masa dariya in halin da yake ciki ba dariya. Kuma ku ji haushin kuga halin da yake ciki yana cikin daɗi. An gane yau. Kada ku yi hasada, kada ku juya wa bayanku baya. Duk mai zai ya tara su ya yi musu wasiya ya haɗa kan musulmai na Makka da na Madina da baki ɗaya, sai da suka ji cewa su abu ɗaya ne kawai. Sai abin da ya taɓa ɗayan su ya taɓa galati ɗaya. An gane yau. Aka rubuta takarda da wasu ka'idodi waɗanda dukkan musulmai dole ne su bi waɗannan ka'idodi, domin a haɗa kan musulmai tukunan da farko. Bayan ya gama wannan aiki ya kira kabilun Yahudawa guda uku nan da na bayyana. Saboda su mutane ne masu taurin kai, mutane ne kuma waɗanda suka raina mutane. An gane. Saboda haka ya tara su ya zo ya ce musu, to muna zaune da ku a cikin gari ɗaya, yarjejeniya tsakaninmu da ku, ku rike addininku ni ma mu rike addinina. Sannan idan wani ya kawo wa Madina hari, za mu haɗu mu da ku gaba ki don mu kare harin da aka kawo a ainihin Madina. Sannan kuma duk wani ɗan Makka mushriki ba za ku ba shi agaji ba. wani dan makka ya zo ku ba shi ajabi ko na kudi ko kuma na makamai ko na sojoji ku taimaka masa ba za ku aikata haka ba. Aka rubuta waɗannan yarjejeniya aka Yahudawa suka rasa da hannu da cewa a duk lokacin da kuka kautar da ɗaya daga cikin waɗannan sharuɗai na zaman lafiya tare da ku to shi kenan tsakaninmu ba mu ba ku za mu iya yaƙar ku. Aka yi wannan yarjejeniya bayan an gama ainihin wannan yarjejeniya ainihin da Yahudawa an haɗa kan ainihin musulmi da baki ɗaya sai manzo sallallahu alaihi wasallama manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya koma gefe guda domin ya yi tunanin me kuma a yanzu yake gaba da shi. Abin da yake ainihin gaba da shi shine akwai barazanar mushrikan Makka domin ba sa so su saura daga Makka su zo ainihin Madina saboda haka ba mamaki su zo su ce za su kawo ainihin Madina hannu. Daga nan manzo sallallahu alaihi wasallama ya dinga haɗa kan ainihin musulmi ana horo da su ana ba su horo ana kera makamai ana yin takuba ana yin tanadi na musamman saboda dukkan mushriki ko wani kafirin da ya kawo musulmai hari da musulmai suna da horo suna da makamai da komai da komai su kare addininsu su kare ainihin iyalansu su kare kuma garinsu na Madina. An gane wannan shi ne tanadi na manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi saboda ya sani dole ne mushrikan Makka sai sun yi barazanar wato sun yi barazanin yaƙar musulmai a nan Madina. An gane to a wannan lokaci kuma manzo sallallahu alaihi wasallam shi da musulmi ba sa karkashin kowa suna zaman kansu musulmai shi ne suke da jagorancin kansu manzo sallallahu alaihi wasallam shi ne shugaban su shi ne jagorancin su ba wanda zai ce musu kwasan ba wanda yi sai ya hana su sallah ya hana su ibada kamar yadda ake hana su a Makka komai na marinsu a hannun su ce babu wani wanda yake sama da su wanda zai tilasta musu ko ya ba su umarni su ce